الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du mujiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo amma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 7 ga watan Juma'a da akhira shekara ta 2437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 16 ga watan uku shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 22 a bangaren lissafi suratul Hajj kafin darasi na yau ba da yake idan da tambayoyi su biya gabata na'am yana mi? Wai tambayar ɗan uwa shi ne shin yana halatta a ɗau kuɗi a ba wani ya je duniya ma wani hajji shi ne tambayar ku wato yi ma wani hajji abu ne wanda ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yakan iya ma wani hajji amma duk wanda zai iya ma wani hajji duk wanda zai ma wani hajji a farko a tabbata cewa shi ya taba yi an gane ko kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zo miƙati sai wani sahabi na faɗa labbaika an shuhurma manzon Allah sai ya tambaye shi man shuhurma wane ne ku shuhurma qala akhul li aw qaribun li yace ya rasulullahi wani dan uwana ne zan ma haji manzon Allah yace masa hajjita an nafsik ka taba ma kanka haji qala la yace a'a manzo Allah yace hujja an nafsika kuma hujja an shuhurma manzo Allah yace a farko je ka kama kanka haji in ka ma kanka haji sannan kama dan uwanka shuhurma haka kuma wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullahi faralla ta Allah subhanahu wataala game da haji ta wajaba akan mahaifina yace mahaifin nawa ga yadda cijin taka ta cin masa in ma an dora shi akan raƙumi baya iya zama za ta ce ya rasulullahi za a iya masa haji manzo Allah yace kwarai shi kike ma mahaifinki haji to dan haka wannan hadisi yana nuna duk wanda baya iya yin haji domin tsufa ko rashin lafiya ko kuma kwata kwata ma Allah ya karbi rayuwarsa to wannan wani yakan iya zuwa ya je masa haji amma kamar yanda muka yi bayani wanda za a dau haya ya je masa haji a tabbata cewa ya taba yi a tabbata cewa ya taba yin haji don haka yin haji a madadin wani wannan yana daga cikin abin da Allah ya shar'anta mana amma duk wanda za a ma a tabbata cewa yana da illa wanda ba zai iya zuwa ya je yi in ma tsufa ko rashin lafiya ko kuma Allah ya karbi rayuwarsa to wannan akan iya zuwa a yi masa shi wanda zai je ya yi masa ɗayan biyu ne in ma a ɗauke shi a bashi ujira me ake nihi da ujira a bashi kuɗi ne shi yayi haji idan ya gama abin da ya gama abin da ya rage ya dawo da shi ko kuma wato a dauki suhurin sa ma'ana a yi shinga da shi nawa za a bashi je yayi masa haji idan ya ce shi miliyan 2 za a bashi to wannan miliyan 2 da aka yi shinga da shi ko da bata isa ba maganar ya dawo an gane ko ba maganar ya dawo ya ce a kara masa ko ta wani hali zai yi kokari a wannan miliyan 2 da yake za a bashi ya je ya masa haji in kuma kamar misali daukan nauyin shi ne za a yi ya je yayi misali aka bashi miliyan 2 idan ya je ya gama haji wani abu ya rage dole zai dawo ma masu kudin wadanda suka dauke shi haya akan haka na'am
ana bayan aikin haji ana je ma wani umara
ana iya ma wani kamar ya shi ne bayanin da muke na'am
ana yi ake ne da sadaka a cikin kasuwa
kamar mi
tadabbur
abinda ake nimi da tadabbur wato shine lura da abinda mutum yake karantawa na alqur'ani ka tsaya ka lura da menene kake fada in ka fahimci ma'anar larabcin in baka fahimtar larabcin to ka tsaya ka ringa lura da cewa wannan dai magana ce wanda tafi ko zance ne wanda yafi kowanne zance domin zance ne na mahalicin kowa da komai ka ringa hararo girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin zuciyarka lokacin da kake karanta alqur'ani dan haka amma in aka ce at-tadabbur asali shine lura da me Allah yake faɗa a cikin littafin kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira kamar yadda kuma can yake faɗa kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati da kuma can cikin suratul qital da yake cewa afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalha dan haka shi karatun alqur'ani ana buƙatar mutum ya tsaya ya ringa lura da cewa menene yake karantawa shine makasudin saukar da alqur'ani a karanta a lura da abin da yake cikin shi a fahimta kuma a yi aiki da dokokin da suke ciki na'am wai dangane da fadar wasu malamai da suke cewa wai sallah ta mai aure da wanda ba shi da aure suna da bambanci akwai hadisi illa kasancewar hadisin ƙarya ne kirkira shi aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa raka'a biyu ta mai aure ta linka raka'a 70 ta wanda ba shi da aure idan mai aure ya yi raka'a biyu to daidai da raka'a sallah 70 take ta wanda ba shi da aure wannan ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce irin masu kirkira haka su ne waɗanda ba sa wadatuwa da abin da ya zo daga Allah daga manzansa wanda yake nuna fadala ta wasu al'amura wanda Allah ya shar'anta mana dole wai sai sun kirkira wasu hadisai na ƙarya sun zo da su ni dai waɗanda suke nuna mahimmancin aure da fadalarsa da fa'idarsa sun wuce a lissafa bari amma wannan hadisi ba fadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce kirkirawa akai aka jingina masa dan fa'ida da shi ne wanda suke cewa hallu sallah da rauni wato ta fi sallah 70 ba rauni wannan duka ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne na'am tama wato misali mata kamar misali in an yi aure wanda za su yi tsakankanin su sune wake-wake wannan dake akwai hikimomi a cikin su wanda babu miyagun maganganu a cikin su babu kuma zurfafawa wuce gona da iri wannan kuma bai takaita ba akan wannan lokaci akan a wannan akan abin da ya shafi aure, hatta da irin ranar Idi, ranar farin ciki ce, ranar murna. Duk wata waka wadda tauhinta game da miyagun kalmomi ta wuce gona da iri ba laifi bane ba. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen aya ta 48, wanda kafin aya ta 48, aya ta 47 tana bayani game da yadda wanda ba su gaskata da yinin alkiyama suke neman gaggawar saukar azabar Allah subhanahu wa ta'ala kafin lokacinta, in har wai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi cewa gaskiya ce kasantacciya daga wajen Ubangijinsa. Shine Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa yasta'jilunaka bil azab, wato suna maka gaggawa game da saukar azaba, cewa wai abinda ka zo musu da shi na Alkur'ani, in har da gaske ne cewa Allah ne ya turo ka da shi, to a yanzu ma azaba ta sauka. A gane ku, a yanzu ma Allah ya kama su da wata azaba, in har wato ba su karɓi wannan sako ba, domin wai su gane gaskiyar cewa Alkur'ani gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Wannan kuma azabar wauta ce da rashin hankali. In gaskiyar ne kuma azabar ta sauka ta gama da ku, me ne zai biyo baya? Don haka ya gabata tun a cikin wato suratul A'raf, Ubangiji ta'ala ya hakaito mana faɗar wani daga cikinsu, su waɗanda suka kafirce ma saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa idza qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adhabin alim. Ubangiji ta'ala ya ce, wa idza qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika, ka tuna lokacin da suke faɗa suke cewa, ya Allah, in har wannan Alkur'ani da Muhammad ya zo da shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, in har ya kasance gaskiya ce kasantacciya daga gunka, fa amdir alaina hijaratan min as-sama, ya Allah, imanin ruwan duwatsu daga sama, aw itina bi azabin alim, ko kuma ka zo mana da wata azaba ma'abuciyar radadi, domin mu gane shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ce. To haka idan ka koma can ƙarshen suratul la'id, wannan wato suratul isra, suke kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ba za su gaskata shi ba, wato sai ya gudanar musu da ƙoramu, wato a cikin gari wanda yake na Makka, ma'ana duwatsu waɗanda suke na Makka ya keta musu ƙoramu ko ina suna gudana, ko kuma ya kasance yana da ɗaki na zinare a ce nashi ne, ko kuma ya taka wata kuranga ya hau sama, in ya hau sama ya zo musu da wata takadda, takaddar ya zamanto ta kunshi cewa saƙo ne Allah ya turo shi. An gane ko? Cewa takaddar gaya a rubuce, Ubangiji ta'ala ya bashi takaddar ya zo musu da ita cewa Allah ne ya turo shi. Sannan suka ce masa, ko kuma ka je ka zo da Allah da mala'iku gaba da gaba, Allah da kansa ya ce shi ya aiko ka mala'iku su ba da shaida. Suka ce sai in kai haka za mu yi imani da kai. Wannan dai duka salo ne na in kafirci ya kai matuka. Shi ne a nan Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa yasta'jilunaka bil azab, wato suna maka gaggawa game da saukar azaba, cewa in har gaskiya ne abinda ka zo musu da shi, cewa in an ƙaryata kawai azabar Allah na nan tabe, to a yanzu ma ta zo suka ce a shirye suke. Ubangiji ta'ala ya ce, gaya musu, walan yukhlifallahu wa'ada, Ubangiji ta'ala baya saba alƙawarinsa, alƙawari ne yayi na cewa duk wanda ya ƙaryata manzo daga cikin manzanninsa, to ƙarshen shi shine tabewa da halaka, alƙawari ne ga Allah. shi ko baya saba alƙawari. Dan haka Ubangiji Ta'ala ya gaskata musu alƙawarin sa a ranar yakin Badar. Duk wasu waɗanda suke shiga shigan kafirai masu hana ruwa gudu a ran nan aka gama da su. Ubangiji Ta'ala ya ce wa inna yawman inda rabbika, lalle yini ɗaya a wajen Ubangijinka ka alfi sanatin, tamkar shekara dubu yake min mata uku daga cikin abin da kuke kirgawa kuke lissafawa. Irin yadda muke lissafin kwanuka a rayuwarmu ta duniya, to sai ka lissafa shekara dubu za ta baka daidai da yini ɗaya wanda yake na lahira. An gane ku? Shekara ɗaya na bin shekara, sai ka kirga shekara dubu za ta baka daidai da yini ɗaya, wato na kiyama. Wannan kenan sauran wato kwanuka kenan yini wanda yake na kiyama. Amma yinin da za a ma al'umma gaba ɗayanta hisabi yinin alkiyama, wannan yini kamar yadda bayani ya gabata daidai da shekara dubu hamsin yake. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, ta'arujul mala'ikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Amma mumini wanda Allah ya masa dace da gidan aljanna, wannan yini wanda matsayinsa shekara dubu hamsin yake, mumini zai gan shi kamar daga bayan la'asar ne zuwa fadawar rana. Kaga bayan la'asar zuwa fadawar rana, musamman a lokaci wanda yake na sanyi, baya wuce awa biyu. To haka mumini zai ga yinin alkiyama, Allah ya sanya mu daga cikinsu. Sai ya ce wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha, Ubangiji Ta'ala ya ce alkarya nawa wato ta saba min, amlaytu laha, Ubangiji Ta'ala ya ce na jinkirta mata, wa hiya zalimatun, halin tana mai zaluntar kanta, shine game da karyatar da manzanni. Thumma akhadhtuha, sannan na damke ta, wa ilayya al-masir, Ubangiji Ta'ala ya ce makoma dai zuwa gare ni ne ko ta halin kaka. Kamar yadda Hausawa suke faɗa, barewa kare gudunki hannun mai dawa za ki faɗa. Kamar yadda ake faɗa cewa ka kare ni kan ka kawo zalim. Karshe kowa da komai zai koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kamar yadda ya faɗa, inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Anan ba ana nihin alkaryar ba ita kanta, ana nihin mazaunanta kenan. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce wa ka'ayyin min qaryatin, kenan da yawa daga cikin ma'abuta alkarya waɗanda suka saba mun, amlaytu laha, Ubangiji Ta'ala ya ce na jinkirta musu, suna ganin cewa kamar ba za a yi komai ba. Wa hiya zalimatun, halin suna masu zaluntar kawunansu game da kangare ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Thumma akhadhtuha, Ubangiji Ta'ala ya ce sannan na damke su da azaba. Wa ilayya al-masir, Ubangiji Ta'ala ya ce makoma zuwa gare ni ne ko ta kafa. Wannan shine ake kira talala ne kamar saki, talala ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Bawa ya saba masa, ya saba masa, amma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sai ya jinkirta masa azaba. Me yasa? Saboda komai a wajen Allah Subhanahu wa Ta'ala yana da lokaci. Allah ya kayyade masa lokaci domin wata hikima. Kaga aya da ta gabata, shi wanda ya nemi cewa ai masa ruwan duwatsu, in har abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi na Alkur'ani cewa gaskiya ce daga wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, a take yankin ba masa ruwan duwatsu ba. Tare da cewa a cikin kissosi ana cewa wani dutse ya sauko daga sama, aka masa shi kadai ya halaka da shi. To amma dai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan haka babu shi. So da yawa za ka ji mutum ya yi rantsuwa da Allah akan ƙarya, ya ce in har ba haka ba ne kada in gusa daga nan, kuma ya tabbata ƙarya ce yake. To da yake Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ba a gaggautar da shi, ba a gaggauta masa, duk komai a wajensa yana da lokaci. To anan suna neman cewa azabar da ake musu kashe ni da barazana game da ita, in har da gaske ne a yanzu ma azabar ta zo. Ubangiji Ta'ala ya ce ga ya musu, walan yukhlifu Allahu wa'ada, Ubangiji Ta'ala baya saba alƙawarinsa, kuma komai lokaci gare shi. za mu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala: Qul ya ayyuhan naasu innama ana lakum nadhiirun mubiin. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Wato Ubangiji Ta'ala ke faɗa, Qul ya ayyuhan nas, Ubangiji Ta'ala ya ce da su, ya ku jama'a, innama ana lakum nadhirun mubin, ku san da cewa kadai ni dai gare ku wato mai gargadi ne wanda yake mai bayyanar da gargadinsa, ma'ana gargadina a goye yake. A nan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya umarci manzansa ya bayyana ma jama'ar da suka kafirce masa da ma waɗanda suka gaskata shi cewa ga matsayinsa. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce, Qul ya ayyuhan nasu, ce da su, ya ku jama'a, innama ana lakum nadhirun mubin, ku san da cewa kadai ni dai gare ku mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi. Kenan maganar zawwa da azaba kai tsaye kamar yadda kuka nema, wannan bani da sanya hannu a cikin shi ba al'amari na bane. Azaba a hannun Allah take. In yayi niyyar kama ku da azaba, to bayan da za a yi ku tsere masa, kuma alkawari ne nashi. In alkawarin ya zo, abu ne wanda yake tabbas ba makawa, domin baya saba alkawarinsa. Kaga anan suna neman cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da azaba, kamar yadda yake musu barazana cewa in har ba su gaskata shi ba, akwai azabar Allah na nan tafe. Shi ne suke faɗa masa cewa in ya isa ya zo musu da azabar a yanzu. To Ubangiji Ta'ala ya ce, gaya musu matsayinka su sani, Qul ya ayyuhan nasu, ce da su, ya ku jama'a, innama ana lakum nadhirun mubin, ku san da cewa kadai ni dai gare ku mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi. Gargadi na ba a koye ba nake, a fili nake yin shi, na faɗa musu gaskiya ce wadda Allah ya turo ni da ita. To illa kasancewar tuntuna Allah ya bayyana mana matsayinsa, matsayi ne guda biyu. Abu na farko, yakan ba da albishir da gidan aljanna ga duk wanda ya gaskata shi. Abu na biyu, mai gargadi ne game da gidan wuta ga duk wanda ya kafirce masa, kamar yadda can Ubangiji Ta'ala ke faɗa, Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani yasu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun, kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake faɗa, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira. To da haka anan Ubangiji Ta'ala yace, ka gaya musu cewa ni dai gare ku mai gargadi ne wanda yake mai bayyanar da gargadi. Fallabina amanu wa amilu salihati, lalle waɗanda suka gasgata Ubangijinsu, suka gasgata saƙon da ya turo manzanninsa da su, wa amilu salihati, suka aikata ayyuka na ƙwarai, lahum maghfiratu, Ubangiji ta'ala ya ce na gare su gafara ta musamman daga wajen Ubangijinsu wa rizqun karim da arziki mai girma ita ce aljanna. Me ake nihi da rizqun karim? Wato shine arzikin da baya yankewa har abadan abada ita ce aljanna. Wannan sakamako ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tanada mu mu'minai waɗanda suka gaskata shi, suka gaskata manzanninsa, sannan suka biyo baya da ayyuka na ƙwarai, su ne Allah ya musu wannan alƙawari. Ya ce fallazina amanu wa amilu salihati, lallai waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, suka gaskata manzanninsa, wa amilu salihati, suka aikata ayyuka na ƙwarai, lahum maghfiratu, Ubangiji ta'ala ya ce na gare su gafara ta musamman daga wajen Ubangijinsu, wa rizqun karim, da arziki mai girma ita ce aljanna. Sai ya ce wallazina sa'au fi ayatina, waɗanda suke kai kawo ko kuma suka yi kai kawo fi ayatina game da rubuza ayoyinmu, wanda ta kowane hali fama suke su ɓata ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya turo manzanninsa. Ubangiji ta'ala ya ce mu'ajizina, shin wai suna zaton cewa su masu gagaranmu ne? An gane ko? Mu'ajizina, Ubangiji ta'ala ya ce zato suke cewa su masu gagaranmu ne? Ula'ika ashabul jahim, Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne ‘yan wuta a gobe kiyama. Bayan da za a yi bawa ya gagaru Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin duk halittun da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai gaba ɗaya ba a wanda ya isa ya gagaru Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin mai iko ne a kan kowa da komai. Ya kirayi sunansa cewa shi ne Al-Qahir, shi ne Al-Aziz, shi ne Al-Muqtadir. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce wallazina sa'au, waɗanda suka yi kai kawo fi ayatina game da rubuza ayoyinmu, ta kowane hali fama suke ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai sun ɓata su. Ubangiji ta'ala ya ce mu'ajizina, shin wai suna zaton cewa su masu gagaranmu ne? Bayan da za a yi su gagaru Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ula'ika ashabul jahim, waɗannan su ne ‘yan wuta idan kiyama ta yi. Sai ya ce wa ma arsalna min qablika, kaga kenan a waɗannan ayoyi guda biyu mun samu kwaɗaitarwa da tsawatarwa, wanda shi ne wato matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da albishir ga muminai, sannan ya yi kashedi da barazana ga waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Aya ta farko fallazina amanu wa amilu salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim, wannan albishir ne ake ba muminai, kwaɗaitarwa ne, duk wanda ya yi imani da Ubangijinsa ya yi ƙoƙarin aikata ayyuka na ƙwarai, to ya tabbata cewa zai rabauta da abubuwa biyu a gobe kiyama. Al'amari na farko samun gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk wanda Allah ya gafarta masa to wannan ya ci nasara. Abu na biyu shine shiga aljanna wadda Allah ya tanada. Sannan a nan kuma aya ta gaba sai ce wallazina sa'u fi ayatina, waɗanda suka yi kai kawo game da ɓata ayoyinmu, mu'ajizina, shin suna zaton cewa su masu gagaranmu ne? Ubangiji ta'ala sai ce ula'ika ashabul jahim, waɗannan su ne ‘yan wuta a ranar kiyama. Kaga wannan tsoratarwa ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake musu. Sannan sai ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin, Ubangiji ta'ala ya ce gabaninka ba mu taɓa turo da wani manzo daga cikin manzanninmu, wala nabiyyin, ko wani annabi daga cikin annabawanmu. Wannan aya tana nuna cewa da annabi da manzo gaba ɗaya turo su Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya, illa kasancewar bambanci tsakanin manzo da annabi, shi manzo akan turo shi a saukar masa wata sabuwar shari'a wadda zai isar ma jama'a, shi kuma annabi aiko shi ake, amma shi ba a saukan masa sabuwar shari'a, a'a ana turo shi ne domin ya jaddada shari'ar annabin da ta yi a wannan manzon da ya gabace shi, kamar yanda annabawan Banu Isra'ila ne Allah ya faɗa inna anzalna taurata fiha hudan wa nur, يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون الآية da haka kenan shine yace wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ubangiji ta'ala yace gabaninka ba mu turo da wani manzo daga cikin manzannin mu wala nabiyyin haka ba mu aiko wani annabi daga cikin annabawan mu illa idza tamanna face wannan manzo ko wannan annabi idza tamanna idan yayi gurin wani abu a cikin zuciyarsa abin da yake so an gane ko kuma alhali abu ne wanda ba a umarce shi ba alka shaytan fi umniyati wato face shaytani sai ya jefa abin da yake so a cikin gurinsa fa yansahu Allahu ma yulki shaytan ubangiji ta'ala sai ya shafe abin da shaytani ke jefawa a cikin zuciyar manzo ko annabi daga cikin annabawansa kuma yuki mullahu ayati sannan Allah sai ya kyautata ayoyinsa kamar yanda suke wallahu alimu ubangiji ta'ala masani ne game da bayinsa hakimin kuma mai hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi kamar yanda wasu malamai suka fassara tamanna anan abinda ake nihi guri kenan tare da cewa mafi yawan malaman tafsir abinda suka fassara wannan kalima ko mu ce wannan aya Ubangiji ta'ala ya ce gabaninka ba mu taba turo da wani manzo daga cikin manzannin mu ko wani annabi daga cikin annabawan mu illa idza tamanna face idan ya karanta littafin da muka aiko shi da shi alka shaytanu fi umniyati face shaytani sai ya jefa a cikin karatun nashi abinda mu ba mu muka saukar ba duk wani annabi da duk wani manzo da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yace face wannan manzo ko wannan annabi idan ya karanta sakon da Allah ya aiko shi da shi shaytani sai yayi kokarin jefa wata kalma a cikin wannan sakon ta gudana akan halishin annabin alhali kuma ba abin da Allah subhanahu wataala bane ya aiko shi da shi dan haka kenan lafazin tamanna yana daukan ma'anar qara'a kamar yanda wani mawaki yake yabon Usman Allah ya kara masa yadda yake cewa tamanna kitaballahi awwala laylati wa akhiraha la kahimamul maqadir wato a farkon dare Usman Allah ya kara masa yadda tamanna kitaballahi ya karanta littafin Allah alqur'ani a ƙarshen daren kuma ya haɗu da mutuwa wanda Allah ya kaddara masa lokacin da aka zo wato aka gama da shi shine anan ubangiji ta'ala yace wa ma arsalna min qablika yace gabaninka ba mu taba turo da min rasulin wani manzo daga cikin manzannin mu wala nabiyyin ko wani annabi daga cikin annabawan mu illa idza tamanna face wannan manzo ko wannan annabi idan ya karanta littafin da aka saukar masa alka shaytan fi umniyati wato face shaytani sai ya jefa a cikin karatun nasa abinda baya ciki sai shaytani yayi kokarin jefa wata kalma a cikin karatu fa yansahu Allahu ma yulki shaytan ubangiji ta'ala sai ya shafe abinda shaytani ya jefa a cikin karatun manzan ko karatun annabi ubangiji ta'ala sai ya shafe abinda shaytani ya jefa kuma yufkimu Allahu ayati sannan ubangiji ta'ala sai ya kyautata ayoyinsa sai ya ce wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala masani ne game da bayinsa kuma mai hikima ne baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi kamar yanda aka rawaito wata kissa daga wato Abdullahi dan Abbas da Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi da wasu su daga cikin malaman tafsir cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yanda jama'arsa suka juya masa baya sun ƙaryatar da shi sun ki gasgata shi a matsayin manzo wannan al'amari sai ya tsananta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni za a yi wato sai yayi guri a cikin zuciyarsa cewa yazo da abin da zai daidaita tsakanin shi da su kenan su samu fahimtar juna. Me ya kai shi haka? Saboda yana da tsananin kwadayi akan yin imaninsu. Shine sai aka yi dace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana zaune a cikin wani mazauni na Qurayshawa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya saukar masa da saƙon suratul Najm. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi a cikin jama'arsa ya karanto ita wannan sura suratul Najm. Manzon Allah sai da ya zo didi fadar Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manat al-thalithata al-ukhra. An gane ko? Ubangiji ta'ala ya ce afara'aytumul lata wal uzza, ku bani labari game da gumakanku, gunkinku mai suna al-lat da gunkinku mai suna al-uzza da gunkinku na cikon uku shine al-mana, ku gaya mun menene matsayinsu. Ubangiji ta'ala yake tambaya. A lokacin nan alka shaytanu ala lisanihi bima yuhaddisu bihi nafsuhu wa yatamanna, shaytani sai yayi kokarin jefawa a cikin wato akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi guri na abinda zai sa shi da jama'arsa su fahimci juna. Shaytani sai ya jefa kalima, ita ce kalimar tilkal garani kulula wa inna shafa'ata hala turtaja, tilkal garani kulula wa inna shafa'ata hala turtaja. Ya jefa wannan kalima bayan fadarsa afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra, sai ya ce tilkal garani kulula wa inna shafa'ata hala turtaja. Alu mi kalmar take ni tilkal garani kulula, cewa waɗannan gumaka madaukaka ne masu daraja ne. Wa inna shafa'ata halalle ce tansu, lalle abun kauna ne a gobe kiyama. Me za a yi? Falan ma sami at Quraysh zalika, lokacin da Qurayshawa suka ji wannan kalima da ta fita daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, faribu bihi, suka yi farin ciki matuka, suka yi murna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zarce karatunsa sai da ya kai karshen surar. Manzon Allah ya duka ya yi sujada gaba ɗayan waɗanda suke wannan majlisi da mu'minai da kafirai, kowa sai da ya kai goshi ƙasa ya yi sujada. Sai mutum biyu, shine Al-Walid ibn al-Mughira da wato Sa'id ibn al-As, su kuma dattawa ne, ba sa iya dukawa, kowa sai ya ciko tafin hannunsa da ƙasa sai ya dura abushinsa. A lokacin nan wato Qurayshawa me yasa suka yi sujada? Sun ji an yi guguma kansu, suka rabu akan haka, suna ta farin ciki cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi guguma kansu, ya ce kuma lalle ana kaunar cetansu. Shine sai suke fada, suke cewa kada arafna annallahu yuhyi wa yumit wa yakhluqu wa yarzuq walakinna alihatana hadhihi tashfa'u lana inda, suka ce mun yi sani mun tabbatar Ubangijin da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai shi yake kashewa, shi yake rayawa, shi ke halitta, shi ke azurtawa. Ku san da cewa gumakanmu wato mun rike su ne a matsayin masu cetonmu a wajen Ubangiji a ranar kiyama. A lokacin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maraita, an kai maraicin Jibrilu alaihi salam, sai ya zo masa sai ya ce ya Muhammad ma ba sanata, ya ce menene ka aikata? Sai ya ce masa laqad talauta ala nasi ma lam atika bihi anillahi azza wa jalla, ya ce tabbas ka karanta ma jama'a abinda ban zo maka da shi na sako a madadin Ubangijinka, ban zo maka da shi ba, ka karanta abinda ba zo abinda ba a yi maka wahayinsa ba. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu damuwa, ya ringa jin tsoro wanda ya kai matuka game da Ubangijinsa, saboda ya faɗi abinda Allah bai faɗa ba. A lokacin nan Allah sai ya saukar da wannan aya, yana dallashin manzansa cewa gabaninsa ba a taɓa turo da wani manzo ko wani annabi face in ya karanta abinda Allah ya saukar masa sai shaytani yayi kokarin jefa wani abu a cikin karatun nasa. A lokacin nan wato mutanen Makka sai suka dawo suna fada bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tabbatar ma da jama'a wannan cewa kalima ce ta shaytani ba wahayi bane na Ubangiji subhanahu wataala. A takaice dai ita kissar haka take, illa kasancewar ita wannan kissa bata tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kirkira ta ne aka yi kissa ce ta ƙarya saboda ta ci karo da nassi na Alƙur'ani, don haka malamai sun mai da martani akan wannan kissa sun ruguza ta ta fuskoki sun wuce a lissafa. Wanda ya fara ruguza wannan kissa akwai Alƙadi Iyab Al-Yahsubi wanda ya yi littafin Ash-Shifa, littafi ne wanda yake bayani game da haƙuƙuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya yi bayani mai tsawo, bayani wanda yake mai gamsarwa game da cewa kwata-kwata wannan kissa bata tabbata ba. Haka Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa ya wallafa littafi na musamman mai suna wato sunan shi Nasbul Majani linasfi kissatil garani, Nasbul Majani linasfi kissatil garani sunan littafin kenan. Nasbul Majani ma'ana girka wata majaujawa. Idan aka ce majaujawa, wani makami ne wanda yake na yaki, wanda a wancan lokaci wasu manyan itace ne wanda an yi wani ƙoƙo wanda yake babba, akan sanya duwatsu da wuta da irin wato mai wanda yake da danko kamar kwanta, wanda in aka saka sai a cilla wannan, sai a ringa cilla wannan majaujawa. Idan aka cilla ta, manyan duwatsu ake cillawa cikin gari da wuta, daga sun yi sai su rusa gini kuma sai su tada gobara, shine matsayin bomb nasu na da. To wannan shine ake kira majaujawa a Hausa kenan, shine ake kira majali kenan, jam'in ne na wato shine yace nasbul majali kenan, girka wata majaujawa domin nike kissa ta algarani. Wannan kissa kwata-kwata bata tabbata ba, an gane ko? Don haka shaytani yayi kadan ya jefa wani abu akan halshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abinda Allah yake turo masa na sakon wahayi. Domin annabawan Allah da manzanninsa nassi ne na Alƙur'ani, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗauki nauyin ba su tsaro da kariya. Ba ma annabawa ba, duk wani bawa na ƙwarai Allah ya ɗauki alƙawarin ba shi tsaro da kariya game da sharrin shaytani, kamar yadda ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sulṭan, ka san da cewa bayina ba ka da wata dama a kansu yadda za ka yi ka karkatar da su. To don haka ita wannan kissa ta ci karo da nassi na Alƙur'ani. Don haka kenan da yawa daga cikin malamai sukan fassara illa idza tamanna, face sai in yayi burin wani abu na abinda zai kusantar tsakanin shi kenan da jama'arsa. Kamar so da yawa mutumin da yake son abu yake faɗan shi zai ringa saka abubuwa da dama a cikin zuciyarsa. To shaytani zai yi kokarin jefawa a cikin zuciyar nasa abinda yake so. Ubangiji ta'ala da hikimarsa sai ya shafe wannan abu, sannan Allah ya kyautata ayoyinsa sai ya ce wallahu alimun hakim, Ubangiji ta'ala masani ne game da bayinsa, mai hikima ne wanda baya aza abu sai a muhallin da ya dace da shi. Sai ya ce da yaji ala ma yuliki shaytanu, Ubangiji ta'ala ya yi haka don ya sanya abinda shaytani ke jefawa, fitnatan lilladhina fi qulubihim marad, ya zama fitina ne ga mutanen da a cikin zukatansu akwai rashin lafiya ta kokonto da munafirci. Don Allah ya maida wannan al'amari ya zama to fitina ne a kansu su ringa kokonto game da Alƙur'ani. Shine Ubangiji ta'ala ya ce li ya ja'ala, don Allah ya saka ya sanya mayulki shaytanu, abinda shaytani ke jefawa a cikin zuciyar annabi ko manzansa, fitinatan lilladhina fi qulubihim marad, ya zama fitina ne ga waɗanda a cikin zukatansu akwai rashin lafiya ta kokonto da munafirci, wal qasiyati qulubuhum, da wanda zukatansu ta kekashe su ne mushrikai, wa inna zalimina, Ubangiji ta'ala ya ce lalle azzalimai lafi shikakin suna cikin sabani ba idin wanda yake mai nisa. ma'ana sun yi nisa ba sa jin kira game da wannan alkur'ani shine yace wa inna zalimina lalle waɗanda suke azzalimai waɗanda suka kafirce ma ubangijin su lafi shafakin ubangiji ta'ala yace lalle suna cikin sabani ba idin wanda yake mai nisa ana gabas kenan suna yamma sai yace waliya'lamal ladina utul ilma kuma dan waɗanda aka ba su ilimi wato su yi sanin annahu alhaqqu min rabbika wato lalle abinda Allah ke kyautatawa na ayoyinsa gaskiya ce kasantacciya daga gunsa fa yu'minu bihi wato su ƙara imani da ubangijinsu akan imanin da suka yi da shi fa tukubita lahu qulubuhum ubangiji ta'ala ya ce zukatansu sai ta samu nutsuwa game da sabon da Allah subhanahu wata'ala yake aikowa domin shi mumini a duk lokacin da wani sabon sako yakan sauka daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala to imaninsa yakan ƙaru akan imanin da yake da shi a da kamar yadda ya ce fa amman ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun shi ne ya ce waliya'laman ladina utul ilma ubangiji ta'ala ya ce domin dan waɗanda aka ba su ilimi wato su yi sanin annahu alhaqqu cewa wannan abin da kake karanta musu na alqur'ani gaskiya ce min rabbika kasantacciya daga wajen ubangijinka fa yu'minu bihi su ƙara yin imani da shi fa tukubita lahu qulubuhum kuma zukatansu ta samu nutsuwa gare shi sai ya ce wa inna allaha la hadil ladina amanu lalle ubangiji ta'ala mai shiryar da bayinsa ne waɗanda suka yi imani da shi ila siratin mustaqim zuwa tafarki wanda yake madaidaici ko da wata guguwa ta kada to muminai ubangiji ta'ala ya yi alkawarin daidaita su ya saita su akan tafarki wanda yake madaidaici shi ne yace wa inna allaha lalle ubangiji ta'ala la hadil ladina amanu lalle mai shiryar da waɗanda suka yi imani da shi ne ila siratin mustaqim zuwa tafarki wanda yake madaidaici wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu ubangiji ta'ala yace waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu ba za su gushe ba fi miryatin minhu a cikin kokonto game da gaskiyar wannan alqur'ani har kullum su waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala ba za su gushe ba suna nan cikin kokonto game da alqur'ani cewa gaskiya ne ko ba gaskiya bace shine Allah yace wala yazalu alladhina kafaru wadanda suka kafirce mu ba za su gushe ba fi miryatin a cikin kokonto minhu game da gaskiyar alqur'ani hatta ta'tiyahum sa'a wato har sai kiyama ta zo musu bagatatan kai tsaye ba tare da shiri ba aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim ko kuma azabar yini wanda yake aqim wato yini wanda yake bakarare wanda babu alkhairi a cikin shi shine kenan ranar badar domin ranar badar babu alkhairi ga mushrikai domin duk a ran nan aka gama da manyan su shine anan ubangiji ta'ala yace aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim wato ko kuma azaba ta yini wanda babu alkhairi a cikin sa gare su kenan shine ranar yakin badar wato wannan yini yazo musu shine malamai suka ce abinda ake nihi da yawmun aqim wato shine kenan ranar badar domin ubangiji ta'ala ya ambaci kiyama a baya tare da cewa wasu malamai suka ambaci cewa yawmun aqim wato yinin kiyama ake ne wannan kenan ayar na kan waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya tushe zuciyarsu wanda Allah ya kaddara musu tsiyata duk abinda za a karanta musu na alqur'ani to ba za su yarda da shi ba za su amince masa ba sai kiyama ta zo suna kan wannan al'amari na ƙaryatar da alqur'ani shi kuma alqur'ani idan mutum yayi kokonto game da gaskiyar alqur'ani to wannan ya kafirta saboda me yasa kasancewar gaskiya ce wadda take saka wannan gaskiya ce wadda take wato kasantacciya daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda ya faɗa wa innahu lahaqqul yaqin alqur'ani gaskiya ce wadda take ta sakankancewa dine da misqala zarra game da alqur'ani ba a buƙatar mutum ya samu kokonto to su suna kokonto game da gaskiyar alqur'ani shine ubangiji ta'ala yace wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu, wadanda suka kafirta ba za su gushe ba suna cikin kokonto game da gaskiyar alqur'ani hatta ta'tiyahum sa'atu baghtatan, har sai an kai lokacin da kiyama ta zo musu kai tsaye. A ka'ida ko duk wanda Allah ya masa rasuwa kiyama shi ta tabbata, duk wanda ya mutu kiyama shi ta tabbata. Sai yace aw ya'tiyahum azabun yawmin aqim, ko kuma azabar yini wanda yake na rashin sa'a ta zo musu kenan, shine yini wanda yake na Badar, shine Ubangiji ta'ala ya kama su da wannan yini gaba ɗayan su, manya-manyan su a gama da su. Ubangiji ta'ala sai yace al-mulku yawma idzin lillahi, wato mulki yawma idzin a wannan yini na alkiyama lillahi na Allah ne gaba ɗaya. Ya hukumu bainahum, shi zai yi hukunci tsakankaninsu, tsakankanin mu'minai da kafirai, Ubangiji ta'ala shi zai yi hukunci a yinin alkiyama. Me yasa? Saboda mulki nashi ne, shi yake da wuka da nayo. Shi ne yace al-mulku, wato mallakar kowa da komai, ko kuma mulki game da kowa da komai, yawma idzin a yinin da alkiyama ke tabbata, lillahi na Allah ne. Ya hukumu bainahum, shi zai yi hukunci tsakankaninsu. Sai ya bayyana mana hukunci, yace fallazina amanu wa amilu salihati, wadanda suka gaskata Ubangijinsu, suka gaskata manzanninsa, wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai, Ubangiji ta'ala yace fi jannati na'im, a wannan yini suna cikin aljannata ni'ima, Allah ya sanya mu a cikinsu. Sai yace wallazina kafaru, waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, wa kadzabu bi ayatina, suka ƙaryatar da ayoyinmu, fa ulaika lahum azabun muhin, Ubangiji ta'ala yace waɗannan na gare su azaba ta wulakanci a yinin alkiyama. Hukuncin da za a yi ne nan gaba Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana, hukuncin da zai yi tsakankanin mu'minai da kafirai. Idan an yanke hukuncin mu'minai makomar su aljanna, kafirai makomar su wuta. Sai yace wallazina hajaru fi sabilillahi, waɗanda suka ƙaurace ma mazaunansu, suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina, fi sabilillahi saboda ɗaukaka addinin Allah, thumma qutilu sannan aka kashe su, aw matu a gane ko thumma qutilu sannan aka kashe su, shine kamar misali a fagen kwama, aw matu ko kuma suka mutu haka kawai akan shimfidarsu, la yarzuqannakumullahu rizqan hasana, lalle ne Ubangiji ta'ala ya yi alƙawalin zai azurta su arziki wanda yake kyakkyawa, ita ce aljanna. Wannan sakamakon duk wanda ya yi hijira domin ɗaukaka addinin Allah, alƙawali ne na Allah, sawa'an kashe shi aka yi a fagen kwama ko kuma mutuwa ce ta zo masa haka, Ubangiji ta'ala ya yi alƙawalin azurta shi arziki kyakkyawa, ita ce aljanna. Sai yace wa inna Allaha la huwa khairur raziqin, lalle Ubangiji ta'ala shine fiyayyen masu azurtawa, in har akwai wani mai azurtawa balantana babu. Wa inna Allaha la huwa khairur raziqin, lalle Ubangiji ta'ala shine fiyayyen masu azurtawa. Sai yace la yudkhilannahum, Ubangiji ta'ala ya daukan ma kansa alƙawarin shigar da su, mudkhalan wata mashiga yarhawnahu, wanda za su yadda da ita su gamsu da ita, ita ce aljanna. An gane ko alƙawari ne Allah ya ɗauka, zai shigar da su wata mashiga wanda kuma za su yadda da ita su amince da ita, ita ce aljanna. Sai ya ce wa inna Allaha la alimun alim, lalle Ubangiji ta'ala mai matukar sani ne game da bayinsa, sannan halimun mai jimiri ne, wanda baya gaggauta ma bayinsa da hukuma, ya jinkirta musu domin komai ya kayyade masa lokaci. Wannan aya tana nuna mana sakamakon hijira saboda Allah, alƙawari ne na Allah, duk mutumin da ya hijira saboda shi, sawa'an ya cimma burinsa ya je hijira ko kuma akan hanya Allah ya karɓi rayuwarsa, to Allah ya dau alƙawarin cika masa sakamakon lada a gobe kiyama. Kamar yadda aya ta gabata a cikin suratul nisa, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a, wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Idan ma mutuwa ta cin ma mutun kafin ya isa inda yake nihin yaje, to tabbas radan shi ya cancanta ga Ubangiji subhanahu wataala, za a bashi sakamako cikakke. Ita kuma hijira ba ta yankewa sai kiyama ta zo. Duk inda musulmi yake rayuwa baya iya gudanar da addinin shi, to ya tabbata yin hijira ta zama wajibi a kan shi. Misali, musulmin da ya musulunta, mutumin da ya musulunta a ƙasar kafirai inda ake tsangwamar shi, ba a bari ya gudanar da addinin shi kamar yadda ya dace, to ya zama wajibi ya kaurace ma wannan ƙasa ya je inda zai samu sakewa. Idan ya ƙi yin hijira ya ci gaba da zama, to wannan kuma yana daga cikin abin da ke zubar masa da aiki, wal iyazu billah. Dan haka hijira ba ta yankewa har zuwa kiyama, kamar yadda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine anan Allah ya yi alƙawarin duk wanda ya hijira saboda shi, farko Allah zai azurta shi arziki kyakkyawa ita ce aljanna, sannan kuma in kiyama ta yi shine ya ce da yudkhilannahum mudkhalan yarduna, Ubangiji ta'ala zai shigar da su mashiga wadda za su yarda da ita su amince mata. Ma'ana duk wani abu wanda yake da jin daɗi Ubangiji subhanahu wataala zai zo musu da shi. Sai ce wa inna Allaha la alimun halim, lalle Ubangiji ta'ala mai matukar sani ne game da bayinsa da duk abin da suka kudurce a zuciyarsu, sannan halimun mai jimiri ne game da su, in sun saba masa baya gaggauta musu hukuma. Sai ya ce zalik, wato wannan al'amari wanda muka karanta maka, Ubangiji ta'ala ya ce wa man aqaba bi mithli ma uqiba bihi, duk wanda ya yi hukuma kwatankwacin hukumar da aka masa, kuma gugiya dai, sannan kuma aka zalunce shi aka fitar da shi daga mazaulinsa, Ubangiji ta'ala ya ce la yansurannahullah, ya san da cewa Ubangijinsa ya dau alƙawarin taimaka masa. Sai ya ce inna Allaha la'afu, lalle Ubangiji ta'ala mai matukar rangwame ne game da bayinsa, gafuru mai gafara ne ga duk wanda ya tuba. Wannan aya tana magana game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, irin azabtarwa da aka musu, da irin nau'i na hukuma da aka musu. Shine anan Ubangiji ta'ala ya ce wa man aqaba, duk wanda ya yi hukuma bi mithli ma uqiba, kwatankwacin hukumar da aka masa ya samu dama shi ma ya rama. Kuma gugiya alai, sannan aka zalunce shi, shine fitar da su da aka yi daga mahaifarsu aka kore su daga birnin Makka. Da yansurannahullah, lalle ne Ubangiji ta'ala ya yi alƙawarin taimaka masa. Haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaka ma muminai bayan an zalunce su, wasu an gama da rayuwarsu, wasu an gama da dukiyarsu, aka kore su daga birnin Makka. Ana komawa Madina, Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hikimarsa ya kaddara haduwarsu tsakaninsu da abokan gaba, kuma Allah ya ba su nasara shi ne a ranar yakin Badar. Shi ne sai ya ce zalika, wato wannan galaba da Ubangiji ta'ala ya ba su don ku tabbata cewa bi anna Allaha yuliju al-laila fi an-nahari, Ubangiji ta'ala shi ne ke shigar da dare a cikin yini. Idan ya shigar da dare a cikin yini, yinin sai ya karu sai ya yi tsawo, kamar lokaci wanda yake na rani kenan, yini ya fi dare tsawo. Wa yuliju an-nahara fil layli, kuma shi ne Ubangijin da ke shigar da yini a cikin dare, ma'ana lokacin sanyi, dare sai ya zama yana da tsawo, yini sai ya zama to gajere. Wa anna Allaha sami'un basir, kuma lalle Ubangiji ta'ala mai ji ne game da duk abin da bayinsa suke faɗa, kuma mai gani ne, ya san duk abin da suke aikatawa. Wannan na nuna mana kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangijin da ya isa ya shigar da dare a cikin yini, kuma ya shigar da yini a cikin dare, mai ji game da duk abin da bayi suke faɗa, kuma mai gani game da duk abin da yake gudana, ai yana da ikon taimaka ma bayinsa waɗanda aka zalunce su. Sai ya ce zalika bi anna Allaha, wannan nasara da Ubangiji ta'ala ya ba muminai don ku tabbata cewa Allah huwa al-haqqu, shine sarki wanda yake na gaskiya. Wa anna ma yad'una, lalle duk wani abu da mushrikai suke bauta ma min dunihi, kuma bayansa huwa al-ba'idu, ƙarya ce kenan, duk wani abin da ake bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wata'ala bauta ce wadda take ta ƙarya. Sai ya ce wa anna Allaha, lalle Ubangiji ta'ala huwal aliyu, shi ne maɗaukaki wanda ke sama da kowa da komai da rinjaye, kuma wanda ya tabbata akan al'arshinsa da zatinsa. sai ya ce al-kabir kuma shine mai girma wanda shi yake saman kowa da komai. Wannan duka Ubangiji Ta'ala yana nuna mana cewa shi yake da iko akan taimaka ma bayansa. Duk karancin yawansu da duk karancin tanadinsu in dai suna kan gaskiya, to Ubangiji Ta'ala ya yi alƙawarin taimaka ma mu'mini. Domin shi yake da iko akan shigar da dare a cikin yini kuma ya shigar da yini a cikin dare. Kuma shi ne sarki wanda yake na gaskiya, domin duk wani abu da ake bauta masa koma bayan Allah bauta ce wadda take ta ƙarya, wadda ba za ta amfani ne ita a nan duniya ko a gobe kiyama, sai dai ta cutar da shi ta kowace fuska. Sai ce wa anna Allah, lallai Ubangiji Ta'ala huwa al-aliyu, shi ne maɗaukaki wanda ya kai matuƙa a wajen ɗaukaka. Al-kabir shi ne Ubangiji wanda yake mai girma, wanda kowa da komai ya ƙasƙanta ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Nan insha Allah ba za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.